الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saki saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda da yake wannan gari mai albarka na Al-Rijj a wannan rana ta Laraba, wacce ta yi daidai da rana 26 ga watan Ramadan hijira 1446, wanda ya daidai da ranar 26 ga watan uku 2025 miladiya. Don ci gaba da majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka, wanda muna karatu a cikin suratul tauba tare da tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an wa nafar ash-shaykh abubakar mahmud bumi alayhi rahmatullah. Wanda wannan ne majalisi na 26 a cikin wannan wata, shine zama na 7 a cikin wannan sura. Kafin mu tashi aya ta 7 da za mu tashi daga kanta, wannan yana jin shine zama na 6, za mu tashi aya ta 7 kafin mu tashi akwai tambayoyi. Mai tambaya na farko yana tambaya akan amfani da na'ura wadda ake sanyawa a cikin waya wadda take tantance lokacin faduwar rana da kuma lokacin bullowa alfijir. Yace shi yana da irin wannan na'urar a wayarsa wadda tana nuna masa lokacin bullowar alfijir, kuma idan ya duba yakan ga lokacin da ta nuna din alfijir din yakan bullo a wannan lokacin. Haka in ta nuna lokacin faduwar rana, in ya duba zai ga rana ta fadi. Amma ya ga ladanai ba sa kiran sallah bayan wannan na'urar ta nuna bullowar alfijir, ba sa kiran sallah na as-salatu sai wajen ƙari da minti 10 ko minti 15, sai an samu karin wajen minti 10 ko minti 15 sannan ka ji ana as-salatu. To shi ne ke tambaya a irin wannan halin da wannan na'urar zai yi aiki ya daina sahur, ko kuma da kiran sallar ladanai zai yi aiki ya daina sahur. To wannan tambayar tashi tana da muhimmanci kwarai. Ita wannan na'urar tana da amfani, kuma ba wani dalili a shari'a da ya nuna haramcin yin amfani da ita, domin tana taimakawa wajen gane yanayin lokaci, amma ba ita ce madogara ba. Shari'a idan ta bamu madogara, to da ita muke dogara wajen ganin wata, wajen faduwar rana, wajen bullowar alfijir, da wannan muke amfani. Ko da an samu wata na'ura da za ta taimaka, ita sai dai mu mai da ita mai taimakawa, amma wannan madogaran ta asali da shari'a ta bamu da ita za mu yi aiki. Ta haka yanzu a wajen ganin wata dole da ido za mu jira ganin wata yadda aka saba kallon wata ta yamma, watan azumi, watan sallah da sauransu. Kar mu dogara da wata na'ura da za ta nuna mana wata mu ce da ita za mu yi aiki. To haka ɓangaren bullowar alfijir da faduwar rana, kar mu dogara da wannan logician ɗin da zai nuna mana alfijir ya bullo mu ce da shi za mu yi aiki, ko kuma wanda yake nuna mana faduwar rana da mu ce da shi za mu yi aiki. Za mu yi aiki ne da madogaran nan da shari'a ta bamu, hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Saka sai an duba yamma, abin nan an duba gabas a gani in alfijir ya bullo da shi ake aiki, sai alfijir ya bayyana, hatta ya tabayyana, sai ya bayyana ta hanyar duba gabas. In na'ura ta nuna maka, to ka fito ka duba gabas don ka tabbatar. In ka duba ka tabbatar da cewa alfijir ya bullo, sai ka daina cin abinci. Wannan shi ne, amma ba a dogara da na'ura. Ladanai masu kiran sallah idan an tabbatar da cewa suna da ilimi, sun san lokutan sallah, sun san lokacin kullowan alfijir, an sallah da ne da sun an zauna an karantar da su, sun san aikin su, to wannan su ake dogara da su wajen as-salatu. Amma dalla dane da shi yayi kawai abkawa yayi da ka, ka san wani idan duniya ta yi masa atishawa sakine sai ya koma shikenan sai ya tare a masallaci ya mai da kan sallah dane da karfi, kiran sallah ma bai iya ba, iqamar bai iya ba, bai san lokutan sallah ba, kawai ta kare masa ne sai sai tare a masallaci ba wai dan Allah ba, inda zai samu wata haraka ta kullowa shikenan zai bar kiran sallah. To kaga wannan duka ba ladane bane, ba a kiran sallah dane wannan, suna yi ne na wucin gadi kawai, ba su da aikin yi ne suka kama. Amma mutumin da ya zauna ya koyi ladanci ya karance shi ya san shi a aikace ya kiyaye lokutan sallah, yana yin aikin ne da ilimi ala basira, wannan irin su ne ake dogara da su wajen as-salatu. Da tsaran kaga sun yi as-salatu to shi kenan. Amma ladanan mu ɗan shige masu shige wannan namu kashi kusan 80 cikin 100 su ba wanda ya san lokaci, shi ma jira yake ya ji wani ya riga shi da ya ji can wajen cingalan an fara, to shi ma nan sai ya fara, jira yake ya ji wani ya fara shi ma ya fara, amma shi bai san meye lokaci ba, wannan ba la'akari da shi wajen shan ruwa ko wajen sahur ko wani abu irin wannan. Da haka sai ka duba na'ura, in ta nuna maka lokaci ya yi sai ka fito ka duba gabas, in ka gaba alfijir ya kullo sai ka daina cin abinci, ta kai hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Tambaya na biyu, yana tambaya akan idan mutum ya ji ana kiran sallah kuma yana cikin gida ba cikin masallaci ba, shin zai iya bin ladani ya rika maimaita abin da ladani yake faɗa, ko kuma dole sai idan mutum yana cikin masallaci ne yake da damar maimaita abin da ladani yake faɗa? Amsa akan wannan, ko kana cikin gida idan ka ji ladani yana kiran sallah zaka maimaita, ba dole sai in kana cikin masallaci ba, ko kana cikin masallaci ko kana cikin haraba ko kana cikin gida zaka maimaita. Yace to idan mutum yana cikin ban daki zai maimaita ko ba zai maimaita ba? In ya maimaita cikin zuciyarsa babu laifi, in mutum yana cikin ban daki yana cikin dushi in ya maimaita da zuciya ba tare da ya furta lafazin ba, ba laifi akan wannan. Amma in dai mutum yana cikin gida ne sai ya maimaita a bayyane, furta lafazin ba tare da wani matsala ba. Tambaya na uku, yanzu ne na saurare ta, ban ji ta da kyau ba, ina cikin masallacin nan ne ban ji ta da kyau ba, don haka za mu barta sai zuwa gobe insha Allah. Malam zai karanta aya ta 7, fadin Allah ta'ala, kaifa yakunu lil mushrikina ahadun عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
الله تعالى يجي كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله أجي من كان تفسير ما لن قمد ونا آير لن تكر آير دا آيو عند سكا قباتا ألوكو چند الله سبحانه وتعالى يي براءة يجي براءة من الله ورسوله برانتا دا ألا دا منزانسا sannan yace anna allah bari'un min al mushrikina, lalle Allah yayi bara'a daga mushrikai. Sannan yace faqtulul mushrikina, yace kuma ku kashe mushrikai. Me yiwa sauran kabilu ko kabilun larabawa wannan abun ya basu mamaki, su yi mamakin wannan bara'ar, su yi mamakin wannan yankewar da wannan umarnin cewa a kashe su, su yi tambayar menene dalili, me yasa, me ya sababi, dan me aka warware duka alƙawarra da aka kulla aka shelanta yaki? To sai zama muƙami ne da ya dace a bayyana sababin da ya sa, da kuma hikimar da ta wajabta a yi bara'a da mushrikai, hikimar da ta wajabta Allah da manzansa suka yi bara'a da mushrikai, cewa hukunci ne da ya dace da muhallinsa, ba wai an yi wani abu ne na tsanantawa ko an yi wani abu ne na rashin adalci ko wani abu na karye yarjejeniya ko wani abu irin wannan hukunci ne da aka zartar da shi a muhallinsa watsar da alkawullan mushrikai da aka yi musu wani al'amari ne fi ghaayatil ihkam was sawab wani abu ne da aka yi shi wanda yayi matakar dacewa Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikeena ahadun inda Allahi wa inda rasulihi wannan kaifa istifham ne yustafhamu bihi anil hal wato wato kalma ce da ake yin tambaya da ita game da hali ta ce kaifa haluka yaya halinka yake amma ana istifham ne lil inkar wal isti'bad wal abanna wal istib'adi bi an yakuna lil mushrikeena ahadun istifhami ne na inkari da kuma nesantar da yuyuwar mushrikai ya zanto suna da alkawari ma'ana an nesantar da abin ko da za a samu mushriki ya cika alkawari to can ne ba a rasa ba amma galibi mushriki ba mai cika alkawari ba ne sai zama wannan inkarun ne lil wuqu'i lal waqi' inkari ne ake game da afkuwar abin ba wai abin da ya riga ya afku ba sannan a ciki akwai tsoratarwa ga masu imani cewa kar su yi sake wato su aiwatar da haka mushrikan da suka warware musu alkawari to kar su kuma su ci gaba da rike musu nasu alkawari ana tsoratar da su ne daga yin haka duk mushrikin da ya zama ba ya da alkawari to ku ba daidai bane ku ce za ku ci gaba da rike musu alkawarinsa abinda ake nufi da mushrikai anan su ne wa'incan mushrikan waɗanda suka warware alkawarinsu domin bara'ar da aka yi bara'a ce da aka yi ta a sha'aninsu sha'anin waɗanda suka warware alkawarra ma'ana an yi bara'a ne da mushrikan da suka warware alkawarra za ka anan ma da su ake lafazin al'ahdu in aka ce al'ahdu da larabci shi ne ma yattafiqu shakhsani aw ta'ifatani minan nasi ala iltizamihi bainahuma shi ne abinda mutum biyu ko kuma ɓangarori guda biyu na mutane za su yi ittifaƙi akan lazumta shi a tsakaninsu ya zama dole sun lazumta wa junansu shi to idan sun akkada shi da wani abu da ake ƙarfafa wato alaƙa da shi to sai a kira shi misaq idan sun ƙarfafa shi bima yaqtadi ziyadatul inaya bil wafa'i bihi sun ƙarfafa shi da wani abu da yake baya samar da ƙarin kulawa wajen cika wannan abinda suke ittifaki a kansa to sai a kira shi misaq lishtiqaqihi min alwasaq saboda tsago shi da ake daga lafazin alwasaq wanda shine alhablu aw alqayd wanda shine igiya ko kuma qaidi mari da ake daure mahaukaci ko ake daure wani dabba ko fursuna da shi idan kuma sun karfafe shi ne da rantsuwa kadai sun karfafa wannan yarjejeniyar da rantsuwa sai a kira ta yamin sai a kira shi yaminan me yasa ake ce masa yamin saboda lokacin da za su kulla tare da rantsuwa to dai kowanne yakan bayar dan uwansa hannunsa na dama kowanne yakan mika hannunsa na dama shi ma wancan ya miko hannunsa na dama sai su yi chaffa sai zama kamar sun yi chaffa kamar sun yi wa junansu mubaya'a sai su yi rantsuwa akan cewa wannan yarjejeniyar da muka yi yarjejeniya ce da kowa zai kiyaye ba wanda zai warware sai su yi rantsuwa sai su haɗa hannayensu na dama sai ake kiranta yamini idan kuma bata kunshi rantsuwa ba ko ta kunshi rantsuwa tare da wasu abubuwa da suke karfafa alaka ko suke karfafa yarjejeniya sai a kira shi misaq idan kuma bai kunshi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba sai a kira shi al'ahd to kowanne idan an ambata aka ce al'ahd ko aka ce al-misaq ko aka ce al-yamin wanda suke larabawa ne sun san larabci suna fahimtar wace irin yarjejeniya ce sai zama ma'anansa anan la yanbaghi wa la yajuzu an yakuna lil mushrikeena ahadun inda Allahi wa inda rasulihi baya dacewa kuma baya halatta mushrikai ya zama suna da wani alkawari a wajen Allah da manzansa domin su waɗannan mushrikan ba sa yin wani addini domin Allah ba wani addini da suke bautawa Allah da shi na gaskiya sannan ba sa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sannan mutane ne wanda suka saba yaudara al'adan su ne al-ghadar in sun yarjejeniya su warware to duk wanda ya kasance haka shine dabi'arsa to baya dacewa ya zama yana da wani alkawari a wajen Allah ko a wajen manzonsa wani abu ne da yayi nesa da faruwa abin da yake wajibi akan mu'minai kashe su a duk inda suka gansu, saboda kafirci wanda suka yi wa Allah da kuma kafirci wanda suka yi wa manzon Allah da kuma yaƙar da suke wa waliyan Allah. Imam Shanqiti a cikin Al-Azb al-Munir juz'i na 5 shafi na 255 yace al-ma'ana anna nabda uhudihim ilayhim hukmun fi ghayati as-sawab, sai zama ma'anansa watsar musu da alƙawarin su, yarjeje ne da aka yi da su, aka watsar musu kayan su. Yin hakan da aka yi yace an yi hakan hukunci ne da aka yi shi fi ghayati as-sawab, wanda yake makura wajen dacewa, waqi'un fi mawqi'ihi, wanda ya abku a mazauninsa, mana hukunci ne da aka yi da ya dace, mawdu'un fi mawdi'ihi, da aka ajiye shi a ma'ajiyarsa. Me yasa? La'annahum ahlu khubthin, saboda su mushrike munanan mutane ne, mutane ne da aka san su da munanan al'amurra, wa ahlu adawatin wa makrin lil islam, mutane ne masu adawa da makirci ga musulunci, yastahiquna nabdha uhudihim ilayhi, sun cancanci a watsar musu da alƙawarinsu, wa an yakunu harban, a mayar da su kawai abokanan gaba wanda za a yaƙe su, illa ta'ifata alladhina thabatu, sai fa tawagan nan da suka tabbata akan alƙawari ba su warware ba. Yace wa hadha ma'ana qawlihi, to wannan shine ma'anan fadin sa, kaifa yakunu lil mushrikeena ahdun, ta yaya mushrikai za su zanto suna da wani alƙawari, ya'manuna bihi ala anfusihim, da za a amince musu da wannan alƙawarin, a ba su aminci akan rayukansu, wa amwalihim, a ba su aminci akan dukiyoyinsu, inda Allah, a wajen Allah, ya amuru nabiyahu bil wafa'i bihi, wanda zai umurci annabinsa cewa ya cika musu wannan alƙawarin, wa inda rasulihi, kuma ya zama suna da alƙawari a wajen manzansa sallallahu alaihi wasallam, ya amalu lahum bi muqtadahu, da zai riƙa yin aiki da manufar wannan alƙawarin a kansu. Ta yaya hakan za ta faru? Alhali aikinsu ne warware alƙawari, ai hakan ba zai yi ba, illa alladhina ahadtum inda al-masjidil haram, sai fa kadai wa'annan da kuka yarjejeniya da su a gurin masallaci mai alfarma, ai la yanbaghi an yakuna lil mushrikeena ahadun ya'manuna bihi adal ladhina adattumuhum ahadtumuhum ayyuha almu'minuna yawm al-hudaybiyyah inda al-masjidil haram, baya dacewa mushrikai ya zama suna da wani alƙawari da suka kulla tsakaninsu da mu'minai, wanda za a tsare musu jininsu da dukiyoyinsu da mutuncinsu da shi, in ban da wa'annan da kuka yarjejeniya da su ya ku masu imani, a ranar sulhul hudaybiyya inda al-masjidil haram, a wurin masallaci mai alfarma, wa hum mufuna bi ahdihim mustaqimuna alayhi, alhali su suna masu cika alƙawarinsu, suna masu tsayuwa a kansa, ba su warware ba, wa'annan su kaɗai ne aka yadda ku cika musu alƙawarinsu har zuwa lokacin da kuka yarjejeniya. Ibn Ishaq, kamar yadda zuwa cikin sira ta Ibn Hisham juz'i na 2 shafi na 544 yake cewa hiya qaba'ilu bani bakr, wa'annan da ake magana a kansu su ne kabilun kabilar banu bakr, alladhina kanu dakhalu fi aqd quraish, wanda su sun shiga cikin alƙawarin Qurayshawa, wa ahdihim yawm al-hudaybiyya, da kuma yarjejeniya da suka yi da manzon Allah a ranar Hudaybiyya, sai suka koma bangaren Qurayshawa, ila al-muddati allati kanat bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayna quraish, alƙawarin nasu kuma zai zarce har zuwa ƙarshen muddan nan da aka samu daidaito tsakanin Qurayshawa da manzon Allah, tsakanin manzon Allah da Qurayshawa, falam yakun naqdan illa hadha al-hayy min quraish, to ba a samu waɗanda suka warware wannan yarjejeniyar ba sai wannan karamar kabila daga Qurayshawa, wa banuddin, da kuma banuddin min bakar, su ma daga banu bakar, wannan kabilun su suka warware wannan yarjejeniyar, fa umira bi itmamil ahdi, sai aka umarci manzo Allah ya cika alƙawarin, liman lam yakun naqada ahdahu min bani bakr illa muddatihi, ga wanda ba su warware yarjejeniyar su ba daga kabilan banu bakar har zuwa lokacin da aka yi yarjejeniya, su aka ce ya cika musu, amma wanda suka warware to su ma wannan a warware yarjejeniyar tsakaninsu. Shanqiti a cikin littafinsa Al-Azb al-Munir yace arba'u qaba'ila min Kinana bin Mudrika kanu ahla ahadin ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kanu ahla ahadin ma annabi sallallahu alaihi wasallam a Quraysh, yace kabilu da guda hudu daga kabilan Kinana bin Mudrika, wanda kanu ala ahadin ma annabi, sun kasance akan wani alƙawari yarjejeniya da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma a Quraysh, tare da Qurayshawa, summa naqadan ahda minhum banu Dil bin Bakr bin Abdi Manat bin Kinana. Yace sannan sai aka samu wasu wata kabila da ake kiransu banu Dil, yan kabila banu Bakr ne, sai suka warware wannan yarjejeniyar bi an adau ala Khuza'a, sai da suka kai farmaki suka kai hali akan kabilan banu Khuza'a. Wa naqada ma'ahum Quraysh, suma Quraishawa suka warware yarjejeniyar su da manzon Allah tare da wannan kabilar. Haisu a'aluhum ala Khuza'iyyin, a yayin da suka taimakawa wannan kabila ta banu Dil akan banu Khuza'a, Quraishawa suka goya musu baya, ba su fita an yi da su ba, amma sun goyi bayan su. Wa baqiya banu Damra wa banu Khuzaimah bin Amir wa banu Mudlish ala ahdihim, amma sauran kabilun guda uku su ne banu Damra da banu Khuzaima da banu Mudlish, su sai suka tsaya a kan yarjejeniyar su, ba su warware ba. Lam yanqudu, ba su warware ba. Wa hum allazina istasnahum Allah, to su ne wanda Allah ya togace su a nan. Yace illa allazina ahadtum inda al-masjid al-haram, wa hadhihi al-muahada waqa'a ahduha fi al-hudaybiyya, wannan yarjejeniyar ta faru ne a Hudaybiyya. Kama alaihi jami'ul mu'arrikin, yace kamar yanda dukkan malaman tarihi akan wannan suke. Sai dai Allah ya kira wannan wuri da suna Masjidul Haram. Yace wallahu jalla wa ala zakara annaha fi Masjidil Haram, Allah ya ambaci cewa wannan yarjejeniyar an yi ta ne a masallaci mai alfarma. Wa tahqiqu anna al-Hudaybiyyah ba'daha fi al-Hilli wa ba'daha fi al-Haram, yace amma abin da yake shine haƙiƙani, ita Hudaybiyya wani sashin ta yana cikin hurumin Makka ne, wani sashin ta kuma yana wajen harami, wani bangare na Hudaybiyya yana cikin harami, wani sashi yana wajen harami. Wa hadhihi al-aya, to wannan ayar ta dullu ala anna mu'ahadat al-Hudaybiyya, tana nuni zuwa ga cewa yarjejeniyar Hudaybiyya waqa'at fi taraf minha, ta faru ne a bangaren da yake bangaren Hudaybiyya ne, alladhi huwa min al-Haram, amma wanda yake bangaren da yake cikin haramin Makka. Li'annahu jarat al-ada, sai Allah ya kira shi da suna Masjid al-Haram, saboda al-ada ta gudana anna Allah rubbama atlaqa al-Masjid al-Harama wa arada bihi jami' al-Haram, Allah yakan yi itlaqin Masjid al-Haram amma yana nufin dukkanin haramin gaba daya. Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram, ana nufin haramin gaba daya, ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu, Allah yana itlaqin Masjid al-Haram yana nufin haramin gaba daya. Fal muradu bihi huna, to abinda ake nufi da shi anan, illa alladhina ahadtum fi haramin lahi inda al-Hudaybiyya, sai fa kadai wa'annan da kuka yarjejeniya da su a cikin haramin Allah a gurin Hudaybiyya, bangaren da yake yankin Hudaybiyya ne kuma yana cikin haramin Makka, anan aka yi yarjejeniyar, shi yasa Allah ya kira ta Masjid al-Haram. Ka duba al-Adab al-Munir juz'i na 5 shafi na 286, shi yasa aka kira shi Masjid al-Haram. To wa'annan da suka rike yarjejeniyar su ba su warware ba, Allah ya togace su, yace wannan su kadai ne za a rike musu alkawarin su. Fa mastaqamu lakum fastaqimu lakum, ay fa ma dama al-mushrikuna mustaqimina lakum ayyuha al-mu'minun, matakar mushrikan nan sun zamo wato masu tsayar da alkawarin a gare ku, ayyuha al-mu'minun, ya ku mu'minai, sun kasance mustaqimina ne lakum ala mu'ahadatihim, ala mu'ahadatihim, sun kasance sun tsaya akan yarjejeniyar su da ku, ko alama ta ahadtum alayhi, fa ma dama al-mushrikuna mustaqimina lakum alama ta ahadtum alayhi, batakar sun tsayo akan abin da kuka yarjejeniya akan sa, musu warware ba. Mutamassikina bima aqadtumuhum alayhi, suna masu ruko da abin da kuka kulla na yarjejeniya, fastaqimu lahum kazalika ila intihai muddatil ahad, kuma ku ci gaba da rike musu alkawarin su har zuwa lokacin cikar lokacin da aka yarjejeniya. Wa awfu lahum bi ahdihim, ku cika musu alkawarin su, wa la tabda'uhum bi naqdihi, kada ku fara wajen warware musu alkawarin su, ku bari su fara warwarewa, waɗancan ma da aka ce ku watsar musu dan su suka riga warwarewa ne, saboda alwafa'u bil ahdi min akhlaqil muttaqin, cika yarjejeniya mutum yayi alƙawari ya cika yana daga cikin ɗabi'un masu takawa shi yasa Allah yake fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa ai inna Allaha yuhibbul ladina yattaquna Allah Allah yana son masu kiyaye dokokinsa fa yamtasiluna awamirahu wa yajtanibuna nawahi su kwatanta umurninsa wanda suke kwatanta umurnin Allah kuma suke nisantar dangin abubuwa da ya hana daga cikin abubuwa da Allah ya hana ko yayi umurni annahum yufuna bil uhudi suna cika alƙawarra masu takawa suna cika alƙawarra wala yaqdiruna kuma ba sa yin alghadar ba sa yin ha'inci su warware yarjejeniya fadin Allah da yace inna Allaha yuhibbul muttaqin tazyil ne usida bihi at-ta'lil usida bihi at-ta'lil li wujub al-imtisal tazyil ne wato reshe ne aka yi wa ayar wanda manufar kawo shi dan a nuna dalilin da ya wajabta biyayya ga umarnin Allah dalilin da yasa ya zama wajibi a bi umarnin Allah ayi abin da yace a bar abin da ya hana saboda shi Allah yana son masu takawa ويبين أن الوفاء بالأهد إلى مدته مع الموفين بأهدهم من تقوى الله ودومي وانا يبين تشيوا تشكاوا وانا أكي رججيني هذا سوء القورنس وانا بصور وريبا أتشكا مسوء القورنس هرزوا كرشان مدد أكتيبا سكان نسو لسوء من تقوى الله التي يحبها لإباده إلا دك تشكين تقوى دا الله يكي سوء قباينسا ويحبهم بسبب تمسكهم بها wanda Allah yake son su saboda rukun su da wannan takawa Allah yana son masu cika alƙawari wadanda in sun yi alƙawari za su cika in sun yarjejeniya ba sa karyawa to Allah yana son wa'annan saboda sun kiyaye dokokinsa daga cikin malamai akwai wadanda suka kalato wasu hukunce-hukunce karkashin wannan aya cewa annal ahadan mu'tadda bihi fi shari'atil islam huwa ahadul awfiya ghayrun najis ashe alƙawarin da ake lura da shi a shari'ar musulunci har a rike shi shine alƙawarin masu cika alƙawari ba alƙawarin masu warwarewa ba mutumin da aka san shi da warware alƙawari da warware yarjejeniya da karya alƙawari to wannan ko yayi alƙawari wannan ba a daukar wannan alƙawarin nashi a bakin komai dan an san dabi'arsa shine warware alƙawari baya cikawa haka dan ya alƙawari ba za a rike wannan alƙawarin ba dan an san ba mai cika alƙawari bane wa ana man istaqama ala ahdihi amallahu bi muqtar istiqamatihi kuma duk wanda ya tsayu akan alƙawarinsa to zamu mu'amalci shi da abinda wannan tsayuwar tashi take hukuntawa duk wanda aka yarjejeniya da shi kuma ya tsaya ya rike ka'in da na'i to a mu'amalci shi da irin wannan shi ma a rike masa ka ba mutane aiki wannan yana kulawa da aikinsa yanda ya kamata wannan kuma yana sakaci da aikinsa wanda yake kulawa ka kula da shi fiye da yadda kake kulawa da mai sakaci wannan haka ne aljaza'u min jinsil amal iyalinka ne matanka ne a gidanka wannan tafi kulawa da kai tafi baka muhimmanci tafi sanin kimarka da darajarka to kai ma ka mu'amalce ta da irin wannan mu'amala ka san kimar ta ka san darajar ta ka mutunta ta ka kyautata mata yadda take kyautata maka wanda kuma ta yi watsi da kai ta yi banza da kai ta mai da kai ko oho ta rungume ƴaƴanta su ne take kulawa da su kai jira take yi ka mutu kawai ta haye dukiya ita ma sai ka mu'amalce ta da irin yadda take mu'amaltar ka wannan shine musulunci ya koyar da mu wannan wa anna liltizama bil uhud min taqwallah sannan musulunci ya nuna mana cewa ashe lazimtar alƙawalla yana daga cikin takawa kai alƙawari ka cika wannan tsoron Allah ne takawa ne wanda Allah yake so shi yasa a hadisi manzo Allah yace alamomin munafiki uku ne idan yayi magana zai yi ƙarya idan yayi alƙawari zai saba idan an amince masa zai yi ha'inci wannan alamomi ne na munafiki Allah subhanahu wataala ya kare sannan Allah yace kaifa wa in yazharu alaikum
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة قالن gumi Allah ji kansa da rahama yace kaifa yakunu lil mushrikin ahadun tayaya mushrikai zai kasance suna da wani alƙawari akan mu'minai wa in yazharu alaikum alhali idan har suka samu nasara akan ku ay yazfaru bikum idan suka samu rinjayi akan ku la yarqubu ay yura'u ba sa lura ba sa kulawa fikum a tattare da ku illan ay qarabatan ba sa kula da wata dangantaka wala zimmatan ko kuma ahdan wani wato wala zimma ko kuma wani alƙawari in su suke da rinjayi akan ku to ba su damu da dangantakar da take tsakanin ku ba uwa ɗaya uba ɗaya kuke wa da ƙane kuke ba ruwan su da wannan ba su damu da duk wani alƙawari da kuka yi tsakanin ku na yarjejeniyar tsagaita wutar yaki in dai su suke da ƙarfi suke da rinjayi ba za su lura da wannan ba bal yu'zunakum mastata'u za su cutar da ku da gurgudan ikon da suka samu akan ku yace wa jumlatu sharti hal wannan jumla ta sharadi hal ne da yace wa in yazharu alaikum ay wal halu in yazharu alaikum al hali idan sun samu rinjayi akan ku abinda zai faru da ku kenan ba sa lura da wani zumunci wata dangantaka da take tsakanin ku da su ba sa lura da duk wani alkawarin da yake tsakanin ku in dai su suke da rinjayi to za su cutar da ku yurdunakum bi afwahihim idan kuma ku kuke da rinjayi akan su to sai su yi kokarin gamsar da ku da bakunan su bi kalamihim alhasan da maganganun su masu dadi wata ba qulubuhum amma zakatan su suki abinda suke fada da bakin su zakatan su suki alwafa'a bihi suki cika abinda suka fada da bakin su wa aktsaruhum fasiqun kuma yawan su fasikai ne naqiduna lil ahdi masu warware yarjejeniya ne dangantakar ayar da wadda ta gabata a lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi inkarin mushrikai ya zama suna da wani alƙawari akan mu'minai Allah ya ce hakan ba zai yi ba a ce mushrikai suna da wani alƙawari akan mu'minai da mu'minai za su ci gaba da rike musu shi alhali suna warware yarjejeniyar da suka kulla tsakanin su da mu'minai a nan kuma sai ya bayyana sababin da ya wajabta wannan inkarin sababu kaifa wa in yasharu alaikum wannan istibadu sabatil mushrikina alal ahdi ana nuna cewa mushrikai ba sa tabbatuwa akan alƙawarin da suka yi wannan abu ne da yayi nesa da faruwa ko da zai faru to baya yawan faruwa mushrikai su yi wa mu'mini alƙawari kuma su cika wannan ko da zai faru illa nadiran baya faruwa illa nadiran wastinkaru an yakuna lahum ahadun haqiqun bil mura'ati sana ana yin inkari ga yazanto mushrikai suna da wani alƙawari da ya zama wajibi a cika musu alhali suna warware yarjejeniya ba su da wani alƙawari da ya wajaba a cika musu tunda sun zama mayaudara wa bayanu lima yakunu alaihi amruhum inda zuhurihim alal mu'minin sannan kuma ana bayyana mana yadda al'amarin su yake kasancewa a duk lokacin da su ne suke da rinjayi akan mu'minai to ba sa lura da wata dangantaka ba sa lura da wani alƙawari idan kuma mu'minai ne suke da rinjayi a kansu sai su sa yaudara da baki su rika kokarin gamsar da su da bakunansu amma zukatansu ba sa cika abin da suke faɗa da bakunansu kina amfanin maimaita lafazin kaifa an kawo shi ne duk saboda ta'kidi a kuma yi shimfiɗa domin ambaton sababin da ya sa aka ce musulmai su yaƙe su jefar musu da alƙawarinsu kuma su yaƙe su a ambaci sababin da ya sa aka kausasa harshe a kansu aka tsoratar da musulmai game da su malam alusi a tafsirinsa ya ce wa hasful fi'li ba'da kaifa huna shafe fi'li da aka yi bayan kaifa li kaunihi ma'lumun min al-ayati as-sabiqa saboda kasancewarsa sananne a ayat da ta gabata a ayat da ta gabata an ce wato wa kaifa in yazharu alaikum a ayat da ta gabata Allah ta'ala ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun ko kaifa yakunu lil mushrikina ahadun to nan ba sai an sake maimaita wa kaifa yakunu lil mushrikina ahadun ba sai aka ce kaifa wa in yazharu alaikum ba sai an ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun wa in yazharu alaikum ba sai an maimaita ba saboda an riga an ambace shi a baya yace li kaunihi ma'luman min al-ayati as-sabiqa walil idhani bi anna an-nafsa mustahdira lahu domin kuma ayi izna ayi nuni zuwa ga cewa ita rai tana iya halarto fi'ilin ko da ba a kawo shi ba tana iya halarto shi sannan kuma mutaraqqiba lurudi ma yujibu istinkari, tana lura saboda me, saboda zuwan abin da yake wajabta ayi inkarin sa, abin da ambato me abin da yake wajabta wa in yasaru alai, wannan abin da yazo to ya nuna cewa zuciya tana iya muraqabar fi'ilin koda ba kawo shi ba, wanda shine tayaya alqawari zai yi a gare su, kaifa yakunu lahum ahad, kaifa yakunu lil mushrikin ahad, tayaya wani alqawari zai kasance ga mushrikai wanda za a rike shi a kiyaye musu shi alhali ga al'amarin su yadda yake. A larabci ba laifi bane shafe fi'ili wanda koda ba a kawo shi ba za a fa'ince shi, fi'ilin kaifa wanda yake biyo bayan kaifa ana yawan share shi a larabci. Jumla haliya ita take nuni zuwa gare shi, aljumlatul haliya wanda za ta biyo baya ita take nuni zuwa ga wannan fi'ilin, kamar yadda aka yi ana wa in yazharu alaikum, wanda shi ne hal din kaifa wa in yazharu alaikum, aga yana nuni ai kaifa yakunu lahum ahad wal halu in yazharu alaikum, aga wannan jumla din haliya ita take nuni zuwa ga fi'ilin, to ko ba a kawo shi ba ana fa'into shi daga wannan jumla haliya, wannan ya yi yawa a maganganun larabawa tun a da, kamar fadar Ka'ab al-Ganawi da yake yi wa dan uwansa al-Mighwar waƙe na Rasa'i, yake cewa khabartumani annama al-mautu fil qura kaifa wa hadhi hadbatun wa kathibu, wa khabartumani yake kun bani labari kuku biyu annama al-mautu fil qura, cewa kadai mutuwa tana cikin alƙaryu ne, to fa kaifa ta yaya haka zai kasance, kaga maimako yace fa kaifa yakunu zalik, bai faɗi wannan ba, sai yace wa kaifa wa hadhi hudbatun wa kathibu, yaya haka zai kasance alhali ga tududdanan, ga gurire nan masu tudu, ga wurire sai kai gudu ka haye guri mai tudu, in kaga mutuwa ba sai kai gudu ka haye wani tudu na rairayi ko ka haye wani dutse ba, sai da mutuwa ba za ta iya kama ka ba, wannan yana faɗar wannan ne, kaga sai ya share fi'ilin kaifa saboda ya riga ya gabata a baya, bayanin sa ya riga ya gabata a baya, ma'anar maganar fa kaifa yakunu al-mautu fil qura wa hadhi hudbatun wa kathib, ga tududdanan me zai hana su gudu su haye, to abinda ake nufi da shi anan ai kaifa yakunu lahum ahadun mu'taddun bihi inda Allah wa rasulihi, taya zai kasance suna da wani alƙawari wanda za a lura da shi a wajen Allah da manzansa, wa haluhum alhalinsu yadda halinsu yake annahum in yazharu alaikum, su mushrikan nan idan har suka samu wurin jayi a kanku la yarqubu fikum illa wala zimma, ba sa kiyaye a tattare da ku illan wata dangantaka wala zimmatan wala zimmatan ko kuma wani alƙawari, faɗinsa yazharu alaikum ma'anansa yazfaru bikum wa yaglibukum, idan sun samu rinjayi sun samu galaba a kanku, da larabci akan ce zahartu ala fulani, na samu rinjayi a kan wani ai galabtuhu, na samu galaba a kansa, Allah ya ce fa'ayyadna allazina amanu ala aduwihim fa asbahu zahiri, sai muka taimaki waɗanda suka yi imani a kan maƙiyansu sai suka wayi gari, zahirina ai ghalibina, su ne masu rinjayi, da yace la yarqubu fikum ay la yura'u fi sha'nikum, ba sa lura a cikin sha'aninku, akan ce raqaba fulanun shay'a, wani ya kula ya lura da abun, yarqubuhu yana kula da shi, idza ra'ahu wa hafizahu, idan ya kula da abun ya kiyaye shi, raqibul qaumi shine harisuhum, ce raqibul qaum shine harisul qaum, wanda yake gadin mutane sai a kira shi raqibul qawm, kenan la yarqubu fikum ay la yura'u fi sha'nikum illa wala zimma, ba sa lura ba sa kulawa ba sa kiyayewa a cikin sha'aninku illa wala zimma, lafazin al illu yutlaqu ala al ahdi wa ala al muraqabati wa ala al hilf, ana itlaqin sa akan yarjejeniya, ana itlaqin sa akan qaraba dangantaka ta zumunta, ana itlaqin sa akan al hilf shine hadin gwiwa. Ibn Jarir al-Tabari yake cewa bayan ya koro maganganun malamai akan lafazin al-illu sai yake cewa aulal aqwali fi dhalika bis-sawab an yuqala, magana mafi kyau wadda tafi dacewa da daidai game da kalmar al-illu shine a ce ismun yashtabilu ala ma'anin salasatin, suna ne da yake kunshe da ma'anoni guda uku, wahiya al-ahdu wal-aqdu wal-hilfu wal-qaraba, wanda shine al-ahdu dangantaka da za a kulla yarjejeniya, wal-aqdu da al-ahdu da al-aqdu duk abu ɗaya ne, wata yarjejeniya da za a kulla, wal-hilfu da haɗin gwiwa, wal-qaraba da kuma dangantaka ta zumunci. Daga cikin dalilan da suke nuni zuwa ga kalmar al-illu tana nufin zumunci, an samu wannan a cikin waƙe-waƙen Larabawa, irin waƙe-waƙen Larabawa kamar Muqbil yana cewa afsadan nasa khulufun khalafu qata'ul illa wa araqar rahim, ce afsadan nasa khulufun khalafu qata'ul illa wa araqar rahim, yace waɗanda suka lalata mutane su ne wasu halifofi da suka maye gurbin halifofin da suka wuce, qata'ul illa wanda suka yanke duk wata dangantaka, wal araq wa araqar rahimi suka yanke duk wasu jiyoyi na zumunci da suka zo duk sai suka raba zumunta, ay qata'ul qaraba, kaga sai kira al-ill yace qata'ul illa sai suka yayyanke zumunta, wanda awaken su ne na Larabawa. Dalili kuma da yake nuna cewa tana nufin al-ahdu da Larabci, fadar wani da yake wajadnahum kaziban illuhum wa zul illi wal ahdi la yakdibu, yace wajadnahum kaziban illuhum, mun same su kaziban illuhum alqawarin su makaryaci ne, alqawalin da suka yi alqawali ne na ƙarya, wa zul illi yace ma'abucin alqawari wal ahdi da yarjejeniya, la yakdibu ai baya ƙarya, kaga nan zaka fassara al-illu da yake wajannahum kaziban illuhum, al-illu anan bi ma'ana al-ahd, to duka zaka samu yana bada wa'innan ma'anonin. To idan kalma ta kasance tana kunsar kalmar ta kasance tana kunsar wa'innan ma'anonin guda uku, sannan Allah bai kebance wata ma'ana daga cikin wa'innan ma'anonin guda uku ba banda wata, to abinda yake shine daidai an ya ummu zalik, a dora kalmar akan dukkanin wa'innan ma'anonin kamar yadda Allah ya game ya dora ta akan wa'innan ma'anonin gaba ɗaya. La yarqubu fikum illan, ba sa kiyaye wata dangantaka a cikinku, dangantaka ce ta zumunci ko dangantaka ce ta yarjejeniya ko dangantaka ce ta haɗin gwiwa, ba sa kiyayewa. Malam Shanqiti a cikin Al-Azmul Munir juz'i na biyu shafi na 293 da yayi magana akan wannan zabi na Ibn Jarir, yace wa hadha alladhi dhahaba ilayhi, wannan abin da Ibn Jarir ya tafi zuwa gare shi, huwa min hamlil mushtaraki ala ma'anihi, yana daga cikin abin da malamai suke cewa hamlul mushtaraki ala ma'anihi, kowace kalma wadda take bada ma'anoni da yawa da suka yi tarayya a cikinta, ala ma'anihi akan ma'anonin gaba daya, sai yace wa hamlul mushtaraki ala ma'anayhi aw ma'anihi mimma ikhtalafa fihi ulama'u usul, yace kowace kalma da ta kunshi ma'anoni da yawa a dora ta akan ma'anonin guda biyu ko ma'anonin duka gaba ɗaya in sun fi biyu, wani abu ne da malaman usul suka yi sabani a kansa, yace wallazi hararahu almuhaqqiquna min usuliyyi ashabi almazahib alarba'a, yace amma abinda malamai almuhaqqiquna suka tabbatar suka yi taharirin sa daga malaman usul na ma'abuta mazhabobin nan guda hudu, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya, Hanbaliya, huwa jawazu hamlil mushtaraki ala ma'anayhi aw ma'anihi, shine halaccin dora lafazi mushtarak wanda yake dauke da ma'anoni da yawa a dora shi akan ma'anonin sa duka ko a dora shi akan ma'anonin sa guda biyu ko ma'anonin sa duka gaba daya. To kaga ashe anan abinda Ibn Jarir yayi bai sabawa usul ba ko bai sabawa maganganun Larabawa ba, daka zamu dora kalmar illan akan wa'annan ma'anonin nata gaba daya. Tayaya za su kiyaye muku, tayaya za ku kiyaye musu yarjejeniya tsakanin su, fa kaifa yakunu lahum ahadun ta yaya wani alƙawari zai kasance a gare su wa in yadharu alaikum alhali idan sun samu rinjayi akan ku la yarqubu fikum illan ba sa lura ba sa kiyaye wata dangantaka a tattare da ku ta yarjejeniya ko ta zumunci ko ta haɗin gwiwa wala zimma ai wala zimmatan haka kuma ba sa kiyaye yarjejeniya ta me yarjejeniya ta alƙawari al-zimmatu da larabci kullu amrin lazimaka kullu amrin lazimaka duk wani al'amari da ya lazumce ka ya zama dole akan ka to ya zama zimma ana ce masa al-zimma bihaisu idza bayyatahu lazimaka mazamma ta yadda wannan abin idan ka tozarta shi to ya zama dole za a zarge ka duk abin da in ka tozarta shi za a zarge ka to ya zama zimma a wuyanka an gane ko ko kuma ma yutazammamu bihi ay yushanabu fihi zam abinda ake gujewa zargi game da shi abinda kake gujewa zargi karka aikata shi a zarge ka shi ma zama zimma anan malamai sun suka fassara shi da alƙawari samu wannan tafsiri daga Ibn Abbas da kuma sauran malaman tafsiri da suka biyo baya galibin su su Ibn Kathir da sauran su duk sun tafi akan azzimma anan ana nufin al-ahd ba sa kiyaye wani alƙawari akan ce zama ma'anansa bi ayyati sifatin aw bi ayyati kayfiyatin yakunu lil mushrikina ahadun inda Allahi wa inda rasulihi da wace sifa ne da wace kayfiya ne mushrikai za su kasance suna da alƙawari a wajen Allah da wajen manzansa wal halu al ma'hudu minhum al hali abinda suka saba annahum in yasfaru alaikum in yasfaru bikum wa yaghlibukum idan sun samu nasara akan ku sun yi galaba akan ku la yura'u fi amrikum la ahdan wala hilfan wala qarabatan wala haqqan min al huquq alhali in sun samu rinjayi akan ku ba sa lura da wani alƙawari ko wani haɗin gwiwa ko wata dangantaka ko wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin ku da yake kansu ba sa lura da wannan za su cutar da ku yanda suke so in yasqafukum yaqulu lakum a'da'a suna samun galaba a kanku za su kasance tatattun maƙiya a kanku yurdunakum bi afwahihim suna yardar da ku da bakunansu lokacin da Allah ya bayyana halinsu tare da muminai a lokacin da suke da rinjayi shi ne ba sa taƙaita musu ɓanna za su cutar da su yadda suke so a nan kuma sai Allah yake so ya ambaci halinsu a lokacin da muminan ne suke da rinjayi a kansu idan muminin da suke da rinjayi a kansu to halinsu sai ya zama yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum suna kokarin gamsar da ku da bakunansu amma zakatansu suna kin haka ay yaqulu lakum al-mushrikuna bi alsinatihim kalaman tayyiban yurdikum ayyuhal mu'minun mushrikan nan za su rika gaya muku maganganu masu dadi da za su gamsar da ku ya ku masu imani lakinna qulubuhum tamna'u tamtani'u bi an tuwafiqa ma yantiquna bihi sai dai zakatansu suna kin dacewa da abin da suke furtawa da bakinsu fahiya muntawiyatun ala bughdikum wa adawatikum zakatansu suna kulle da kiyayyar ku da adawar ku wal imtina'i an mahabbatikum da kuma kin san ku a cikin zakatansu wa dukhuli fi dinikum da kuma kin shiga addinin ku da baki za su gaya muku abin da kuke so ku ji mai dadi saboda tsabar kwarewa wajen yaudara amma zuciyansu ba ta kaunar ku ba ta son addinin ku ba abin da yake cikin ta sai kiyayya da adawa da fadin Allah da yake yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wannan ziyaratu bayanin ne lil ahwal al qabiha al mulazimati li ha'ula al mushrikin karin bayani ne akan munanan halaye da suka lazimci wa'annan mushrikan munanan halayen da suke tare da su a koyaushe in ka ga ba su nuna su ba ta koyewa suke saboda wata maslaha ay anna haula al mushrikin in yaglu an yaglibu ayuha al mu'minun fa'alu bikum al afa'il in su suke da rinjayi akan ku za su aiwatar da kowace irin cutarwa akan ku wata fattanu fi idha'ikum haka za su wato dage su wato su fitinu wajen cutar da ku min ghairi an yuqimu wazan ba tare da sun tsayar da wani ma'auni na wata kima da take tsakaninku da su ba لما بينكم وبينهم من عهود ومواثيق وقرابات وصلات ما ترى سنسيا سنورا دواني أبو ديكي تكانون كو دسوبا ندن جنتكا كو يرججينيا كو ألقولا كو ون أبو ديكي مالهكا. أما إذا كانت الغلب لكم غلبة لكم أما إذا كو كو كدرين جاي فإنهم في هذه الحالة تأولنا حالا سيسو تنز صلو يردونكم بأفواههم سيسو قمسا دكو دباكو نرسو أي يعطونكم من ألسنتهم كلاما مأسولا إرضاء لكم dabaki sai su rika gaya muku magana mai dan karan zaki sai kace zuma dan su gamsar da ku amma wahum fil waqti nafsihi ta'ba qulubuhum amma a daidai wannan lokacin zakatan su ba su yadda abin da suke fada ba zakatan da suke cike da hasada da kiyayya ba sa goyen baya abin da suke fada za su shigo kasar ku su gaya muku maganganu masu dadi za su taimake ku za su yi kaza za su yi kaza dan su samu biyan bukatar su amma cikin zuciyar su ba haka abin yake ba kamar fadin Allah ta'ala ne a wata aya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fada da bakunan su abinda baya cikin zakatun su a suratu ali imran Allah ya ce ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum kad badat al-baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar ya ku masu imani kada ku riki abokanan asiri abokanan hadin gwiwa min dunikum daga wasu ku wanda ba mu'mini ba idan kamar yadda wanda ba mu'mini ba ka dauki wani kafiri kamar yadda shi shine abokinka abokin sirrinka Allah ya ce la ya'lunukum khabara to ba sa takaita muku banna waddu ma anittum gurin su shine abinda zai wahalar da ku ya cutar da ku kad badatil baghda'u min afwahihim hakika kiyayya ta bayyana daga bakunan su wa ba tukfi suduruhum akbar amma abinda kirazan su suke boye da shi shine mafi girma Allah ce kad bayyana lakum al-ayati mu dai mun riga mun bayyana muku ayoyi in kuntum ta'qilun in kun kasance masu hankali ha antum ha'ula'i tuhibbunahum yace ha antum ya wato ha harfu tanbihi ya ku ga kunan ha'ula'i wa innan da ake magana da ku tuhibbunahum kuna kaunar su wala yuhibbunakum amma su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuma kuna yin imani da littafi dukkan sa وإذا لقوكم قالوا آمنا إذا سنحدوا لكم ذا سوچي مكم من إيمان وإذا خلوا أما إذا سنقوما وجن وجن شيطان سو أضو أبنى أضو عليكم الأنامل أضو عليكم الأنامل من الغيز ذا سوچي زيادة أكونكم سبولة تكيج الله يتو قل موتوا بغيزكم كتو مسوكم موتوا لتكيجكم إن الله أليم بذات الصدور واللي ألا مسنيني قبدا أبنى كتكين زكاتا iyam saskum in tamsaskum hasanatun tasu'uhum idan wani kyakkyawan abu ya same ku ku musulmi kun samu ci gaba kun samu nasara wannan abin sai ya bakaita musu rai a ce kasar Niger ta ci gaba kasar Niger ta samu karin kaza ta samu ci gaba ta fannin tattalin arziki ta fannin tsaro sai su tijin bakin ciki wa in tusibuhum sayyi'atun yafrahu biha wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha amma idan wani mummunan abu ya shafe ku sai su yi ta farin ciki da wannan Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu suna jin an ce an kashe soja 100 a Niger soja 50 soja 20 an kashe farin hula kaza tattalin arzikin su yayi kasa tsadar mai tsadar abinci sai su yi ta farin ciki haka kafirai suke Allah ya ce wa in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaqu kuka kiyaye dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a to kaidin su da mugun kullun su da makircin su ba zai cutar da ku da komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit lalle Allah azage yake game da abin da suke aikatawa suratu ali imran daga aya ta 118 zuwa aya ta 120 ku je ku sarari tafsirin da muka yi ma wa'annan ayoyin a bara ko bara waccan ne tafsirin da muka yi musu a tafsirin mu na suratu ali imran sai aka kayyade yardarwan tasu da bakunan su aka ce yurduna kum bi afwahihim dan ash nuna mana cewa maganan su mujarradin lafazi ne kawai da bakunan su ne suke kokarin gamsar da ku bakunan ne suke kokarin gamsar da ku amma zakatan su ba sa gaskatawa wa ta'ba qulubu amma zakatan su sun ki abinda bakin su yake fada wa aksaruhumul fasiqun kuma yawa yawan su fasikai ne masu ficewa daga yawa Allah da
خارجون عن حدود الحق منفصلون عنه مبنى منفصلون عن كل فضيلة وكرامة بتعني ما سفتشي وادك دكم وانا ابونا فللا دكرمشي دوما كلمة الفسق شين الخروج والانفصال شين فتاد كما ربوا أكن شي فسقت الرفضة إذا خرجت عن قشرتها إذا تنين إيشي يفتو لك تكن كونسنسا سأتي فسق فسقت الرطبة وأتي فسق فلان إذا خرج عن حدود الشر إذا متي يفتو لك إياه كوكي شراء سأتي فسق ونزي إيه تنبيا إيشي تمي أنفان صفة كافري دتي وفاسقي أتي يو يو سفا سكيني alhali su kafirai ne kuma kafirci yafi fasikanci muni to taya kuma aka sifata su da fasikanci a gurin da ake kokarin akai makura wajen zargin su sannan kuma kafirai dukkanin su fasikai ne to taya za a ce yawa-yawan su fasikai ne malamai suka ce ai su kafiran hawa-hawa ne akwai wanda kafiri ne amma yana da addinin sa da yake bi na kafirci amma yana da adalci a cikin addinin sa ya san mutunci ya san daraja ya san kima wanda kuma bai san wannan ba to masu kiyaye alkawari daga cikin su to kaga su ne ɗan kadan amma wanda ba sa kiyaye su suka fi yawa su ne fasikan su ake nufi da fasikan domin abin da ake nufi da fasikanci anan shine warware yarjejeniya to daga cikin mushrikan akwai wanda suka warware yarjejeniyar wanda su ne mafi yawa akwai kuma wanda suka rike ba su warware ba wanda su ne ɗan kadan shiyasa aka ce wa aksaruhum fasiqun yawa yawan su fasikai ne yawancin su fasikai ne wasu malamai suka ce ta'abiri da aka ce wa aksaruhum li anna minhum man qada Allah lahu bil iman saboda cikin su akwai wanda Allah ya hukunta zai yi imani nan gaba wasu kuma suka ce abinda ake nufi da shi bil aksariya al kullu ana nufin dukkan su wa aksaruhum ana nufin kulluhum wa aksaruhum fasiqun ay kulluhum fasiqun gaba ɗayan su fasikai ne amma maganar farko ita ce mafi kyau abinda ake nufi da fasikanci anan karya wannan yarjejeniya to yawancin su sun karya yarjejeniya ɗan kaɗan ne wanda ba su karya ba shi yasa aka ce yawan su fasikai ne da wannan muke ganin cewa wannan ayar mai daraja hakika ta sifata wa'innan mushrikan da wata sifa da ta kai makura wajen muni saboda idan sun kasance suna da ƙarfi to sukan yi fajirci su yi banna su cutar da musulmi su yi watsi da kowane alkawari da yake tsakaninsu da musulmi su yi watsi da duk wata dangantaka da take tsakaninsu da musulmi su yi watsi da duk wani urfi da aka tafi a kansa in su suke da galaba amma idan suna jin rauni a tare da su suka kasance a cikin halin da mu'minai sun fi su ƙarfi to za su riƙa zuwa su yi ƙoƙarin gamsar da mu'minai da bakunansu suna faɗa musu kalmomi masu daɗi da za su kwantar musu da hankali amma zukatansu suna ƙin wannan abin da suke faɗa da bakunansu za ka samu a koyaushe mutanen da ba sa tare da gaskiya wannan ita ce ɗabi'arsu in su suke da galaba akan masu gaskiya za su cutar da su ta kowace hanya sai ƙoƙarin murƙushe su amma in masu gaskiyar ne suke da galaba sai su munafurci sai su sa munafurci su rika zuwa da baki suna kokarin gamsar da ku a haɗa kai ku zo mu haɗa kai mu gane ma juna a zauna lafiya a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma ta ƙarƙashin ƙasa ba shi ne manufarsu zukatansu ba su yarda da abin da bakunansu suke faɗa ba wa aktsaruhum fasiqun yawan su fasikai ne ay anna al-ghadar mulazimun lahum fi halati quwwatihim wa dha'fihim yaudara abu ne da yake lazimtarsu a halin ƙarfinsu da halin rauninsu shi kafiri da mushriki in yana cikin halin rauni ya yaudara in yana cikin halin ƙarfi ya yaudara in suna cikin halin ƙarfi la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba sa lura da wata dangantaka ko wata zumunta ko wani alkawari za su cutar da ku yadda suke so ba ruwansa da shi kaninka ne kai kai kanansa ne ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke zai cutar da kai tunda kai musulmi ne shi kafiri ne amma wa fi halati da'fihim idan suna cikin rauni yuqadi'una wa yudahinu za su sa yaudara sai ta kokarin mudahana dan su samu wata fursa su samu wata dama da za su yi amfani da ita domin su samu galaba akan masu imani. To mutumin da wannan shine halinsa, kuma Allah ya riga ya bayyana maka, ya tona maka, ya tona masa asiri a idanka, kuma za ka tsaya kana kokarin ganin cewa wai sai ka haɗa gwiwa da shi ko rayuwarka ba za ta iya inganta ba sai tare da shi. Wannan ko shakka babu wauta ne da jahilci. Idan mun zo darasi mai zuwa za mu tashi aya ta gaba, kuma gobe insha Allah shine darasinmu na ƙarshe. Daga gobe za mu rufe tafsirin insha Allah, za mu karanta ko da aya ɗaya ne, sai kuma mu rufe sai bayan Ramadan insha Allah. Da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada kurakurai, Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.